wasu al'umomin yankin zangon Katab din dake kudancin Kaduna dai sun ce harin yan bindigar na daren Asabar hari ne na ramuwar gayya sakamakon harbin wani bafulatani da ake zargin wani jami'in tsaro yayi lokacin da takaddama ta barke tsakanin su. Wani mazaunin garin zangon da ya nemi mu sakai sunan shi ya ce yanzu ka dai suna cikin dokar hana zirga zirga.
To abin da ya faru ta hanyar kantsalan suna aje irin yaran nan irin yan sun kirin nan vigilanti akan hanya su kuma suna rufa suna zauni sai da kiyar mu fulata nan shi daga gare ta kaddama ta taso shi kuma nan mabuin na zuwa sai kuke din bindiga yar biyaran nan ko siyar dan uwan shi dan uwan aiki shi a cinya duka dibe su an yi asibiti
to amma yanzu ya zuwa yanzu a wani hali ake ciki
kan hanya ne dai an sa kofi za ka sore suna sintiri a moto da mashina amma amma cikin kojin lafiya
kungiyar kristoci wato kan a jihar Kaduna ta ce harin ya tada mata hankali saboda a da ta dauka wannan matsala ta hararen yan bindiga ta riga ta tafi kenan inji shugaban kungiyar Reverend Joseph John Hayab.
A jiya mun samu labari da cewa yan bindiga sun shigo ungwan wakili da ke zangon Katab local government sun kashe mutane da yawa da farko an ga mana mutane 10 amma wani lokaci kuma mun ji kamar mutane sun kai 18 to tunda babu da cikakken bayani akan mutane nawa an dai sani an kashe mutane an ji wa wasu rauni an kuma koda gidaje to wannan abin ya zama da bukin ciki domin muna tunani da cewa kirkishin nan ya daina sai gashi kuma an dawo shin siyasa ne to in siyasa ne mai ya hada dan kauye da siyasa da neman gwamna ko neman wani matsayi dan kuma ana so a tsorata mutane ne to ina amfanin ka tsorata mutane dan zabe ka to wala ka shugabantar shi to wannan ya zama mana da damuwa da bakin ciki.
Masani kan harkokin tsaro Manjuya Hashin Komerta ya ce akwai abubuwan da ka iya daukar hankalin al'umma game da wannan hali na ramuwa.
Wannan al'amari ne mai sarkakiya matuka domin su waɗanda za su kai farmaki na ramuwar gayya za ka yi duba da cewa to wa za su kaiwa farmaki dole duk wanda zai shari'a kan wannan al'amari ya alakanta shi da siyasa musamman a daidai lokacin da ana kokari ne a lallaba a samu ayi zabuka lafiya a gama lafiya sa wannan dokar ta bacin da aka yi yanzu zai iya sa mutane su yi fargaba su ce to dama ana neman dalili ne na a hannun mutanen da ke wurin su fito su yi zabe saboda haka dole ne gwamnati sai ta yi da gaske kuma ta tabbatar da an dawo da zaman lafiya a wannan yanki a cikin dan takaitaccen lokaci a samu waɗanda suke da hannu a ciki kuma a hukunta su tunda an riga an san inda asalin tushen abin yake.
Shugaban kungiyar kristoci a jihar Kaduna Reverend Joseph John Hayab ya ce akwai bukatar gwamnati dai ta dauki matakin gaggawa game da wannan batu.
Kira da muke shi ne hukumar yan sanda da sauran jami'an tsaro wannan kisa ya zama wajibi a nemi su wasu kai shi a kama su a gubanar da su a gaban kotu ba zai yi kowane lokaci mutane suna kwanciya gidajen su wasu zo su kashe su kuma su tafi a kasa kama su ba idan an yi wannan ya nuna kamar bamu da shugabanci ko kuma bamu da gwamnati bamu da jami'an tsaro ya kamata lokaci ya yi mu gawa juna gaskiya ba addini babu wata al'ada da ta koya mana ko za ta tagoye baya ka kashe wani
har zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto dai gwamnati bata fitar da adadin mutanen da aka rasa ba. Sai dai rundunar yan sandan jihar Kaduna ta ce ta duka wajen garin ta tsamo waɗanda ake zargi da kai wannan hari cikin dare. Isa Lol Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.